Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya zamu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Kuma assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya fadi a wani taron manema labarai na gidan talabijin jiya Asabar cewa kisan gillar da sojojin Israel suka yi wa mutanen Israel uku da aka yi garkuwa da su a ranar Juma'a ya karye zuciyarsa kuma ya karye zuciyar al'ummar kasar baki daya. Netanyahu ya kira yakin da ake tsakanin Israel da Hamas a matsayin wani yaki na wanzuwa wanda dole ne a gwabza har sai an samu nasara duk da matsin lamba da tsadar rayuwa. Ya kuma kara da cewa Gaza za ta kasance karkashin ikon tsaron Isra'ila. Wani babban jami'in Hamas Osama Hamdan ya ce ba za a sake sakin mutanen da ake garkuwa da su ba har sai an kawo ƙarshen yakin. Kuma Isra'ila ta amince da sharuɗan kungiyar na yin musayar fursunoni. Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta amincewa da irin wannan bukatun ba. A ɗaya bangaren kuma gidan talabijin na Al Jazeera na shirya wani korafin shari'a da zai mika wa kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC kan abin da ta kira kisan gillar da aka yi wa ɗaya daga cikin masu ɗaukar hotonta a Gaza. Mai ɗaukar hoton Sam Abu Daka ya mutu ne a harin da jirgin sama mara matuƙi ya kai a ranar Juma'a lokacin da yake bayar da rahoto kan harin bam da aka kai a wata makaranta da ake amfani da ita a matsayin mafaka ga 'yan gudun hijira a kudancin zirin Gaza. A cewar kafar labaran kasar Qatar, Al Jazeera ta ce jiragen yakin Isra'ila sun harba makamai masu linzami kan makarantar da ta yi sanadin jikkatar mutane da dama a Abu Daka. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kasa tabbatar da cikakken bayanin lamarin. A cikin wata sanarwa da Al Jazeera ta fitar ta ce cibiyoyin sadarwa sun kafa wata kungiyar aiki ta haɗin gwiwa wadda ta haɗa kungiyar lauyoyinta na ƙasa da ƙasa da ƙwararrun masana harkokin shari'a na ƙasa da ƙasa waɗanda za su haɗa kai don fara aiwatar da tsarin tattara cikakken bayani don mika wa mai gabatar da ƙara na kotun, in ji Al Jazeera cikin wata sanarwa da ta fitar. Dakarun kungiyar sa kai ta Sudan Rapid Support Force sun gwabzar da sojoji a wajen birnin Wad Madani da ke tsakiyar kasar a jiya Asabar, inda suka kai wani hari da ya buɗe wani sabon babi a yakin da aka kwashe watanni takwas ana gwabzawa tare da tilasta dubban mutane tserewa daga mahallansu. Dubban mutane waɗanda yawancin suka fake a birnin daga tashin hankalin da aka yi a babban birnin kasar Khartoum ana iya ganin suna tattara kayansu suna tafiya da kafa a wani faifan bidiyo da aka yaɗa shafukan sada zumunta. Yaƙin ya biyo mu zuwa Madani don haka ina neman motar bas domin ni da iyalaina mu gudu. Ahmed Sali mai shekaru 45 shi da kamfanin dillancin labarai na Reuters ta wayar tarho. Sojojin Sudan da ke rike da birnin tun bayan barkewar rikicin sun kaddamar da harhara ta sama kan dakarun RSF da ke gabashin birnin babban birnin jihar Gezira a lokacin da suke kokarin daƙil harin da aka fara tun ranar Juma'a.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
VOA. Wannan shiri zai tattaki zuwa kasar Niger a jihar Maradi, inda abokin aiki na Mansur Sani zai ja daga marshirin. Ku biyo mu.
Masu saurare barka da warhaka, Mansur Sani ne ke sallama a cikin shiri na zauren VOA. a wannan karan shirin nazoran BOA zai mayar da akalarsa a maradin jamhuriyar Niger wanda zai mayar da hankali game da halin da ɗan ƙasar Niger suka samu kansu a ciki biyo bayan takunkumin da kungiyar ECOWAS ko Sidiyawo ta kakabawa ƙasar bayan juyin mulki ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata a kwana a tashi kusan watanni hudu kenan da ɗan ƙasar na Niger ke cikin wani moyatan hali sakamakon wannan takunkumi na kungiyar ECOWAS ko Sidiyawo wanda ya kawo babban koma baya a fannin tattalin arziki a jamhuriyar Niger inda yanzu haka dubin dubatar motocin da kun kayayyakin kasar ne ke iyakokin kasashen mambobin ECOWAS da suka kasa shigowa a kasar ta Niger sakamakon wannan takunkumin haka zalika a nan gidan ma Niger yanzu haka kayayyakin masarufi da dama ne farashin sai ya tashi gwaran zabo musamman shinkafa masara da sauran kayayyakin masarufi kungiyar ta ECOWAS ta bayyana cewa ta dauki wannan matakan ne akan jamhuriyar ta Niger domin tilastawa sojojin da suka kwaci mulki na ganin su gaggauta mayarwa da gwamnatin da suka hambari ta Muhammad Bazoum mutum da sojojin suka yi watsi da shi domin tattaunawa kan wannan al'amari yanzu haka zauren na BOA na tare da bangarori daban-daban kama daga bangaren yan kasuwa da ma masu fafutukar kare haƙƙin mabukata maza da mata inda kowane bangare cikin su zai gabatar da kansa bari mu fara da malamin farko
ni ne dan ban Allah da ake ce ma Abdu Dan Neto na kungiyar Horohulla wadda ta kodaye kuma da raskoni
to masha Allah sai malami na gaba
ni ana ce mini Lawali Bube shugaban haɗin gwiwa kungiyoyi na Horohulla da ake ce ma Rotab jihar Maradi
masha Allah sai kuma malami na gaba
ni ana ce mai Alhaji Kananatu mai sai da kayan yara na Maradi yar kasuwa tsoho sabon gari
mataimakin
mataimakin president na kananan yar kasuwa yan kasuwa kuma yar kasuwa tsoho
masha Allah sai kuma
sunana Muhammad Ashir Ibrahim Abubakar Maradi wanda aka sani da suna president na kasuwa mata ko kuma delegi ko kuma wakilin yan kasuwa na kasuwa mata
sama da mutum bakwai ko shida muka gayyata a cikin wannan daki na zauren BOA yanzu haka muna tare da mutane guda hudu muna tsumin jiran waɗanda muka gayyata din saboda halin yau da gobe ko kuma halin kai da kawo idan sun samu za ku ji muryoyinsu anan gaba a cikin wannan shiri bari in fara da waɗanda ayar take a hannunsa tana gasa musu kamar yadda muke iya ganowa kafin mu dawo wannan bangare shiru na kasuwan mata Sonita a takaice daga lokacin da aka yi wannan juyin mulki ya zuwa yanzu menene ya canza bayan kakaba wannan takunkumi musamman ma a yankin ka na kasuwar mata Sonita
duk da dai an ce gabatar da sunana Kari Muhammad Ashir Ibrahim Abubakar shugaba na kasuwan mata lalle malam Mansur a gaskiya daga yuyin mulki zuwa yanzu mun fuskanci wasu ababuwa wanda a ilmance sai mu ce iftila'i wanda ake ce mai jarabawa wanda duk idan Allah ya kawo abu to abin da ya kamata kai matsayin ka na musulmi ka dauka jarabawa ce daga wa daga Allah saboda Allah shike da ikon ya jarabta ka ya saka cikin jin dadi ko kuma ya saka cikin tsanani to mu kananan yan kasuwa a gaskiya daga ranar da aka yi juyin mulki zuwa yanzu nan da nake maka wannan magana a wannan zauri na BOA murya Amerika to a gaskiya kananan yan kasuwa dai suna cikin wani irin tsanani wanda za na iya ce maka kusan ba a ma taba sanin shi irin shi ba ba a ma taba fuskantar shi ba
wani irin tsanani
tsanani wanda kananan yan kasuwa suke fuskanta
rashin kaya ko rashin kaya
wallahi ba hirar rashin kaya ba lalle kaya ana samun su iya gwalgwadan samu amma ni ba nan ne matsalar ba matsala mu gare mu kananan yan kasuwa baka da misali dauki manyan yan kasuwa babban yan kasuwa yana da damar da zai yi order kuma ta shigo ta hanyar da kayan shi za su iya shigowa misali a yanzu duk da a yanzu haka ma akwai manyan yan kasuwa da suna da motoci suna can bakin boda ta gari ne wanda kusan dubabe ne motocin kaga su ma nan sun samu dai tasu to amma mu a nan misali idan ka dauki inda muke bayanin nan jihar Maradi muna iya kada mashigi na Najeriya koda mi ake ce mai koda ka tanga kare akai to sai waɗannan kananan yan kasuwa tunda ba za a ba su ci ba za a ba su sha ba wajibin su ne sai sun hita ne sannan su nemo abin da za su sha to dole sai sun hita to ai rage bode ba nan ne matsalar shi ba in sake maimaita maka idan an ce an rage bode ai ko wasu rage bode to mun yarda da Aisha Buda mun san da muka shiga wata kasa ita wannan kasa ta Aisha Buda da irin ababuwan da muka gani na wulakanci na cin huska na ruku na kamu na kama kaya na dukkan wani abu wanda muka samu ba mu ma ganin shi wannan
dole sai kun yi
dole sai mun yi to ni zamu ci ko sai ta koyanta da kake so mu zama to in ba ta eh to ai shi din inda ba inta da kake so mu zama ba dole ne inda muka san cewa zace hanya mafi sauki duk tsananin ta mu bi amma ni duk wannan tsananin mun yarda shi saboda ba mu da mahita to ba shi ne ba idan muka shigo cikin kasan mu muka kurdo muka kurdo muka shigo
muka biyo ta sa ta
zama muka biyo ta barauni hanya muka biyo ta korama muka biyo ta hanya da dakkar muka shigo da daddare cikin shubukoki cikin laka kai baban da sai wanda ya gani to bayan duk wannan sai mun shigo cikin kasarka wadda a halin yanzu kasar nan tana bukatar taimakon kowanne dan kasa irin tsananin da muke haduwa da shi na bisa hanya wanda idan ka sawo dan abinka karamin dan kasuwa yana da bukatar yaje da jakkashi 200 ko 300 ko 400 kai wani ma 500 ya sawo dan abin da zai zo kafin sati ya koma abin da zai ci da iyalin shi dan ni dan wannan tarsiyan ka rage mai tashi amma wallahi summa tallahi idan ka taho da abin da aka saba sai ka sha azaba ko kuma a ansha waɗannan kayan hannu da hannu ba a'a sai mun auna maka su gaza ba a anshe su waɗannan kuɗin da ka so waɗannan kayan ba su iya sayo an sa kwanzan maka su ga su waɗannan ma'aikata idan wannan abin ya ci gaba wallahi tallahi za mu shiga wani hali ne wanda sai dai abin da Allah ya yi kuma muna addu'a Allah ya sauke
madalla mun gode mu ji ga malami na gaba ya sake gabatar da kanshi sannan kuma yayi bayani
sunana Alai Kararatu mai kayan yara
Alhaji
Kamaradi ta kasuwa tsohuwa saban gari.
Masha Allah. To Alhaji Kananatu ya ni zaka kusanta matsalolin da aka samu ko kuma canjin da aka samu daga lokacin da aka fara wannan takunkumi kasan Niger din tsakai a ciki.
Sanin kowa ne duk wanda ke kasuwanci jihar Maradi karamin dan kasuwa bai ce ma babba ba. Maganar takunkumi ba wai yanzu ba yake cikin ta. Dama ya jima cikin ta.
Tun
kamin juyin mulki ita jihar Maradi bangaren kasuwanci cikin takunkumi take.
To wani irin takunkumi ne wannan?
Madalla lokacin zakar Umaru an tabare boda Buhari yace ya rihe boda ta tsakanin mu da su. Ka gane ko? Daga sama ba wani wanda yazo yayi magana. Boda da aka rihe nan Maradi ke cikin wannan takunkumin na rihe wannan boda. An yi kwana biyu can ana ta taya cewa ake an rihe boda tsakanin Maradi da Kacina an rihe boda tsakanin Maradi da Kacina kwaram sai yan Kacina suka wuta waga suka zo wurin zakar Umaru a wannan lokacin zakar Umaru abin da yayi gaskiya ni da in ma ci haki na jihar Maradi na yi mashi suna zuwa suka mai tambaya irin ta wannan tamarinin wazo za a ci wai yana da labarin rihe boda wagga da aka yi shi kuma yace bai da labari rihe boda aka yi yace bai da labari to kaga wannan abin da yayi mun ji dadin shi duk wanda ke kasuwanci Maradi in dai karamin dan kasuwa ne ba wai kudeta ba ba wani juyin mulki ba daman cikin takunkumi yake
amma takunkumin bai
kasu dan kasuwar da ka gani Maradi nan Maradi dan kararami daman sai ya auna yaci kuma wane ne inda dan karami ne sai ya auno yaci ba wai sai da wani kudi zata zo ba kuma tsanani ne na shugabannin mu duk tsananin da ka gana cikin Niger to na Maradi ya hawa
ni yasa
madalla saboda mu na Maradi ba mu da wani wanda za ya tashi yayi magana kai tsaye akan karamin dan kasuwa
yanzu ku da aka zaba a bangaren wakilcin kasuwannin ku kun san abin da ake ciki
wasu
irin muhanga kuke gani wanda za a bi a yi ta daga cikin wannan mati da aka tantana cikin takurgumi
kawai addu'a dama dan Maradi ya saba da mace kuma musamman ma kuma dai nan jihar Maradi ya saba da mace dan ingama kuma addu'a dama ita ce yake ci ka gane ko
mu je ga malama ta gaba zan dawo malama ga yamma masu sauraron muryar Amurka sunanki
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Amina mai saida kaya kasuwar mata.
Hajiya Amina, daga lokacin da aka yi juyin mulki zuwa yanzu, wani irin hali kasuwar ku take ciki?
Gaskiya mu kasuwar mu tun kan ayi juyin mulki tana cikin matsala amma yanzu ta ƙara yin matsala.
Za a iya cewa ana kukan targade ne sai ga kariya.
Wallahi haka ne, ana kukan targade kariya ta shigo. Saboda yanzu dai in kai ta kate ka bar garin nan. Kata ya Kano na dai tallar rai ne muke hita kai ta kashe Kano cikin tallar rai akwai da za mu ci a gate din barayya kahu mu dawo muna haduwa gaba cikin gate din bare muke tahi muna addu'a
matsalar tsaro na tada hankali
babu tsaro Nigeria mu taho nan mu ce muna so mu shigo Niger kuma sai kin sawo kayan ki kizo ki zanna ke da barayu uwa ku da barawo ma ya hiki matsayi kina doke da dukiyarki amma ta he kike kina haduwa gaba daga iko ya ga abin da kika dauko lakanci ya hatu to aka macin mutuncin mu kenan bai ba sai a tausaya mu bayan Allah talakan Niger shin da ni
zai mata ba sarar ragawa
shin da masara zai ji talakan Niger ko da shinkafa ko da ruwa ko ko da tarbiyya yaya ta makaranta zamu ji kasuwa an zo ta ta kule yanzu da muke kasuwa ba dan riba muke yin ta ba wallahi bawan Allah za a je a sawo kaya Nigeria kil za a zo a ci dala 20-30
daga abin
naira ta hawa wallahi ba wani motsi larura kawai ta rayuwa sai hakuri ka zo ka ci dala 20-30 sai iko ya kama kayanka tirmi 100 na roba an ga TC sai ya ce maka sai ka bani shakka 100 daga kanan shakka 100 zai taso ko da 30 da 40 nan kuma an kama an ce sai ka bara 100 yaya za ka yi an tausaya ma talakan Nijar kuma mu ma ta rauni gare mu jarin nan wani ma wallahi sai ya je ya ranga mu na wani yake zawa ya kasuwa wani ba nashi bane wani dangi suka tausaya mai wani dan uwa ya tausaya mai
ba ku tunanin hasa bin hanya tana
ya za mu hasa amma ka hasa mi za mu ci da diyan mu diyan mu sata muke so shiga si kenan dole mu diyan za mu tallar mu mai ta muna haɗuwa gaba mu je mu so kuma hakura mu shigo amma mu dai muna roƙo ga shugabannin mu suwa Allah suwa Annabi su tausaya ma talakan Nijar su tausaya ma talaka su tausaya mu da mu da mazaje duka su tausaya saboda neman abinci wa sai an tausaya
shikenan mu je ga malama ta gaba gabatar da sunanki ga masu sauraron murya Amurka
assalamu alaikum ni ce Hadiza Masaudu garin Jibiya cikin takari
to
muna shugowa da yan kayayyakin mu yan dinke muna saida ma kauyawa masu shugowa su ma masu dan sauki suna
tun daga Najeriya kuke shugowa ne kuna cin kasuwa
tun daga Najeriya
wani irin alaka ta kasuwanci ke akwai tsakanin matan Jibiya da nanan Maradi
to
ta kasuwanci
akwai alaka sosai
mai kyau
su suje su sawo mu ma mu zo mu sawo mu zo mu kawo masu suje su saro kuma su zo nan su sara wanda yake iya zuwa can ya je ya saro wanda bai iya zuwa ya zo nan ya saye mai jin tsoron hanya nan saboda yanzu hanya ta riga ta
lalace wannan takunkumi bai sa kuku bar shugowa ni jarba
to wallahi haka nan dai muke daurewa muna shugowa saboda an ka zauna gida mi za kai ga yara daya kai 10 kowane bani ko da mijinka kan ini ina da miji amma ya shiga ya je ya dawo baka samu naira 1000 ba naira 1000 mi za ta yi maka naira 1000 ba ta yi ma komi rayuwar nan ne daga ruwa sai ice ta yi tsaye to abincin da za su ci fa dole ke mace ki tausaya wa yaranki saboda yara ne kawai muke wannan shiga da hice muna saida rayuwar mu kawai muna daurewa muna zuwa muna shigowa ba dan wai rayuwa na so bane kawai kace wannan shige da hicen ka je Kano cikin hadari ka dawo cikin hadari wallahi bahun Allah ran nan da muka je Kano muka dawo karfe 10 muka zo hanki a motar mu kuma ta samu matsala aka tsaya aka yi gyara kawai muka yi tawakkali da Allah muka taho muka biyo hanyar nan ta katsina muka zo ma'aikatan nan na rantse da Allah suka tsaida mu akwai wurin da sai da suka ce sai an ba su 8000 dole muna so su sake mu kaddare ya karai maka basu get ba a san ma iyaka ba
yawan get
yayawa in maka shigo kuma mu masu kaya gare mu ne direbobi suke an sa kudi suna badawa saboda in suka bi mi za su samu mi za su kai gidansu kaga babu abin da za su kaiwa dole ne a bada in aka yi dare da mama aikaci sun shi takura mu saboda mu san ga mata ne rauni gare mu kuma ma sai mai cikakken imani da tawakkali zai biyo hanya nan ta katsina dare yayi yawanci sai su ce a sarke su amma mu gaskiya muna kokari muna wucewa mu taho wurin yaran mu saboda in muka taho jebe babu wani tsaro babu wani komi in muka bar yaran mu muka kwana wani wuri sai maga kuma mu ba mu da kwanciyar hankali muna tunanan kuma ɗiyan mu ka a ce dare yayi wani abu ya zo ya same su dole ne muke tahowa kawai mu zo wurin yaran mu mu zo wurin su mu kwanta ran nan karfe 2 muka shigo Jibiya saboda tsananan tsaidawan ma'aikata kuma duk inda aka ba su abu wallahi babu godiya ga rayuwar su sai su rena su tsaida mu dole muna so mu za mu iya kuɗi mu ba direba mu ce ba su mu wuce kuma ka zo kayan ba a wani sayan wani daraja ko wani mutunci TC sai ka sawo tilmin TC bai wuce ka ci dala 30 ba ka azari ba da yawa ka ci dala 50
wahala ta yi
yawa in ka zo nan dan Isa kudi an ka zo burgal kudi su za ka bada karshen ta a sabke ma kayan ma ai maka tarar da kaje kamar
matsalolin sun karu ne bayan takunkumi ya shiga koko
ne matsaloli gaskiya yanzu sun karu
yadda shirin zai dakata kenan a yau ku kasance tare da mu makon gobe inda za ku ji ci gaban shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagorance shirin sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu kasance lafiya
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin rayuwar birni inda kamar yadda kuka sani muna tattako zuwa ga bayin Allah wanda suka bar garuruwa da kasashe domin neman halali su a yau muna unguwar Ikudu a nan Yaounde babban birnin Kamaru inda zamu tattauna da wannan bawan Allah to malam assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to koya sunan malam
eh da farko ne sunana Jamal Abdulrahman Nana
Jamal Abdulrahman
Nana eh
Nana to malam Jamal Abdulrahman Jamal Abdulrahman kai mutumin ina
eh da farko ne mutumin Ghana ne a Ghana kuma shi anguwa wanda ake kira Ababu
Ababu
wanda yake da ya san Ghana ya ji Ababu a kuma shi ya san Ababu
to shi kuma ka tsinci kanka ga ka anan Kamaru ya akai ka katanci ga kanan dai nan kamar
wani eh da farko ina yi ma Allah godiya ne kamun wannan lokacin har muka haɗu da kai kake ni wannan tambayi shi yawon duniya dalili ne ke kawo yawon duniya to ni shin ce kadara ne wanda Allah ya zanzu yawon duniya domin da nake yaro ban taba tuna zan fita hanje yawon nema ba tunda gidaje na tashi ba abin da aka rasa to da Allah ya kadara yau na zo Kamaru yau ina da shekara kusan 32 kenan na wannan kasa kuma nan ne aure na aikiya yana kuma ina zama arziki da jama'an dugari don haka ina godiya ga
me kudaitar da kai da zuwa Kamaru tun da an san akwai kasashe da yawa da a fadin duniya a nahiyar Afirka musamman wanda idan ka tashi daga Ghana kana iya zuwa
eh malam Bashir abinda zan yi gaya ma shine da farko na fara ce ma kaddara ne
haka
don da na taso kamin zo Kamaru na zauna Najeriya na koyi dinki wanda ake kira Sifani wanda ake kira a Kamaru brodery na iya bayan na iya rayuwa da irin na yarantaka muna ganin yan uwa na tafiya ne shawon zuwa na shigo Maro daga Maro kuma Allah ya dalili na zo nan Yaounde
to anan Kamaru musamman anan Yaounde wace sana'a malam Jamal
eh to da farko dai duk wanda ya san Jamal ya san ni madinki ne ni ina dinki ina brodery a kwanakin ba yau kusan shekara kusan 15 kenan shekara 15 da na koma sana'a sai da motoci
to wato yanzu sana'a biyu kenan kake da shi
in Allah ya su ya yarda
eh
tun da ka san shanin dinki baya tafiya kamar yanda da aka saba
haka
to ka san rayuwa kuma yau da kullum kowa na neman inda daukin asiri zai zo ina yawan samun kuman wanda ake kira da faransa ina tafiya su kutonu Najeriya ina saya mu mutane motoci wani lokacin ni ma ina sayan nawa
to yanzu a sana'ar dinki ya kake ka samu ka fitta kanka ciki
eh to yanzu ai na ga ma malam cewa yanzu sana'ar dinkin baya tafiya sosai
eh telori su yawa
amma duk da haka
eh
a wani lokacin muna sai da kekuna ina ce za ka gani inda ka zo Allah kayan dinki za ka kekuna muna yi amma baya tafiya ba na ba da karfi kamar da na ba sana'ar mota karfi
a sana'ar mota yanzu kamar ya kuke tafiyar da wannan
abin eh shanin mota abu ne mai sauki ka san mota kowane mota da irin farashin da yake tafiya sannan mota na danganta da ne shekara don ya danganta da abin da mutum ya bukata akan muke tafiya da shi
yanzu aikin yin babu wasu irin kalubale da akan samu a ciki ka san kace kana kuna tashi ko daga Kamaru ku je Kotonu da makamantan su ku sayo mota ke ciki
eh kalubale da ake samu a kan shi sana'ar sayar da mota idan mutum ya je sayo mota yana zuwa bibiya duwani da wanda ke kira duti nan yana yin samu matsala amma cikin hukuncin Allah wanda yake ma'aikatan Kamaru in ka bi kaida ba za ka yi samu matsala ba duk wanda ka ji ya ce ya shiga ko ya shiga ya dangana da wani harka mummunan aiki nan ne zai samu matsala amma in dai ka ce ka dangana ta hanyar gaskiya za ka biya addu'a ne ta wuce Allah sai ya daba matsala
haka ne to wasu irin kwastomomi kuke da shi a wannan sana'a ka san ai sungullar mota fa ba abin talaka bane
ba eh to gaskiya sungullolin da muke da shi customer da muke da shi akwai musulmai a kwana
na'am
kuma shi anne idan yazo zai baka command baya tantancewa in yaji kai musulmi ne in yayi ba da kai so da yawa customers da suke zuwa waje na turo min su wake za ce ku je anguwa kaza akwai yaro mai suna kaza Jamal ku je ku ganshi mutane suna yi su bani kudi miliyan 15-20 in je Kotonu zo musu mota
ba tare da ka san su ba
wallahi ban taba sanin su wani ma ban taba sanin shi ba
wannan me yake nuna wato riƙon alƙawari da amana
wannan alƙawari ne da yadda da muke da mutane
haka ne to wasu irin motoci kamar tana hawo kafi saya da yake ka san a nan Kamaru bi yanda aka yi dai aka samu abin da ya shafa ko matsalar hanya ko matsalar man fetur da shauran su da yawancin mutane za ka suna neman dai motocin da ba sa shan mai yau
eh to ka san dama mutum idan ya zo bukatar mota sai ya manta mota tana shan mai sai ya ce a yana so mota a dai mil dizi ko a dai mil dizi ko dai mil kenz shi dama yana so babban abu ya hau sai ya hau dan mutum na da wadata in zai sai mota baya bukatar maganan mai ko ya wuce wannan lokacin wasu kuma suka tsaya motocin suna kokawa amma da yawancin mutane wannan kasar sun fi son Toyota abin da ya danganta Toyota sun fi so ya kama wani mara daban ne mutane na ganin cewa ai ba ainihin makanikan da suka bayyana su yaran wayannan motocin
a mota daya kuna iya samun kaman ribar nawa
na tambaya so abin da ban yi gama Malam Bashir shi abin kasuwa abin sirri ne kuma ana sallah don lada ne wani motan kana saya ka zo baka samu abin da kake bukata ba kai dai ka biya ma customer bukatar sa wani motan kuma in ka zo ba za ka rasa abin ce fa ni ba shi yasa muke godiya ma Allah yawa muna godiya kan haka
to Malam Jamal a nan Kamaru gidan kan kake da shi ne ko haya kake
eh lalle kai ba fantan ba gaskiya ne ina Kamaru ka san dama ba yanda za a haifi mutum yau ya so mu tafiya yau dole sai ya yi rafi sannan ya yi tafiya cikin hukuncin Allah da haya nake to amma alhamdulillah muna ganin askin Allah ya daginin ma ba zai gagare mu ba tunda muna da wannan tunanin kunce mun kama wannan hanya
kuma cikin wannan sana'a ana samu a biya hakkin masu gidajen hayan da shauran su ba
Allah ya sa yadda muna zaune lafiya da matan mu da yayan mu kuma wani matsalan aya da bai taɓa samu ruwa da kuma Allah ya dafa samu
gaba ko yayan su ma duk suna zuwa makarantu a nan Kamaru
eh yayana suna zuwa makaranta suna boko suna karatu mu Arabiya sannan a shekarun bara ma sun je Ghana to kusan shekara biyu kenan da uwan su suka yi kusan shekara daya babban dana ma Alhaji Abdulrahman yana Ghana amma kan nesa suna nan
alhamdulillah wannan labari mai kyau to daga karshe kafin mu rufe wannan shiri tun da ka san sana'ar ka kafi karfafa ta fannin wato sai da mota idan da wata shawara da zaka ba wa talaka kaman Bashir wace irin shawara zaka ba shi idan yazo neman mota
eh to Malam Bashir Allah alhamdulillah ina godiya ba zan ce kai talaka bane duk malukin da yazo neman mota ya dan taka wani abu ne yake bukatar shi a in Allah ya da idan lokacin ya kai kana bukata an ka zo za mu nuna maka an yanda za ka duka samu mota mai sauki
to mun godi da yawa da kima
ku biya su sai
ba da ba
to abin da zan ce ina yi masaukin Hausawan yawun da godiya don wannan ba abin da zan yi fada kan shi wannan adali ne mutumin kirki sannan kuma ba zan manta da Baba Jika ba ina gode wa Baba Jika da yake shine ya dan da Malam Bashir to Malam Bashir kai kuma Allah saka da alheri
madalla
Allah saka ka fi ga haka
amin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da Malam Jamal bayan ya gaya mana yadda sana'ar sa take tafiya da kuma yadda yake sarrafa duk ayyukansa ya kuma yi mana addu'a gaba daya da ni da ku Allah ya taimaka, Allah ya saka mana gabaci da alheri. Na ku Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka daga Yaounde a kasar Cameroon. Masu kallonmu da sauraro, kun ji yadda tattaunawar tamu ta kasance da Malam Jamal, wanda bayan ya gaya mana yadda sana'arsa take tafiya da kuma yadda yake gudanar da duk sauran al'amuransa a nan kasar Kamaru, ya mana addu'o'i akan Allah ya saka mana gabaki ɗaya da alheri, to da mu da ku da shi gabaki ɗaya Allah ya karɓi wannan roƙo. Na ku Muhammad Bashir Laden, sashen Hausa muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
Madalla, da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau, sai kuma da ranar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu, a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni. Alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.